Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad Dalal da Niya, ko a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM a birnin Yamai, sai Alfa Radio a Kumasi, kasar Ghana. Masauraro, barka ku da haka. Sulaiman Muni Barma ne ke muku sallama daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. To, a cikin shirin za a ji cewa a jamhuriyar Nijar hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu sun fara nazarin hanyoyin da za su kullowa matsalar wutar lantarki, inda ake fama da daukewar wutar ba kakkautawa a wannan lokaci na matsanancin yanayin zafi.
Kullum za a ci rahuta hasso nawa, kullum muna da matsala huta mai inganci. Sai muka ga su ina unhwanin wato kara kuɗin huta lokacin da mu bukata ba ta biya ba.
A Najeriya, majalisar dokokin kasar ta tafka muhawara akan yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki, lamarin da ya bada damar ɗaukan wasu muhimman matakai.
Abinda muka nema daga majalisa shine rundunar sojojin Najeriya su yi da ƴan sanda su yi sauri da gaggawa, su tura jami'an ma'aikata aje a ƙarƙo yancin yankin nan da aka kama. Mutanen nan sun kafa tutarsu a gari garuruwa kusan uku, a ƙaure Magami da Alawa suna can.
Idan muka sake komawa Nijar, a nan ɗin ma ana ci gaba da neman hanyoyin tunkarar matsalar tsaro. Mafari kenan cibiyar nazari da binciken dubaran sha'anin tsaro ta ƙasa, wato CNES, ta kaddamar da ayyukan faɗakar da jama'a na wanda ya rataya a wuyansu a kan batun tsaro.
Mun zo ne mu ɗauki ra'ayin mutane don mu gani yadda za mu gyara shirin nan na politik wanda zai kare ƙasan gana mu. In kun duba ko ina dai a duniyan ga, sai a ce akwai matsalan tsaro. Akwai matsaloli da yawa, to matsalolin nan ne muke so kullu Niger mu kawo wannan politik wanda zai sa a zamna lahiya, kuma ko mine ne matsala inda ya fito Allah ya sa a ciwo kansa.
Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, sannan sai nasihar malamai a albarkacin watan Ramadan. To, amma halin yanzu ga labarin duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da shirin faɗaɗa tallafin da gwamnati ke ba ƙananan yara Amurkawa da kuma iyalansu jiya Laraba a jawabinsa na farko ga haɗaɗɗen zaman majalisun tarayya.
Tonight I come to talk about crisis and opportunity, about rebuilding the nation, revitalizing our democracy.
Biden ya ce, a daren yau na zo ne domin yin magana akan tashin hankali da kuma abin da ka iya yiwuwa game da gina kasar mu da ƙara ƙarfin demokaradiyyar mu da kuma samun mu Amurkawa makoma mai kyau. Ya ambaci ƙalubale da gwamnatinsa ta fuskanta da farko, da suka hada da annobar corona da kuma bayan tattalin arziki da annobar taifar da kuma harin da aka kai a majalisa kafin rantsar da shi a watan Janairu. Shugaba Biden ya ce Amurka ta kama hanyar ci gaba.
Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again.
Ya ce, yanzu bayan kwanaki 100 zan iya shaida muku cewa Amurka ta sake komawa kan hanyar ci gaba. Shugaba Biden ya kuma zayyana ci gaban da aka samu a rigakafin coronavirus, tare da yin kira ga al'ummar kasar su ci gaba da yin abin da ya kamata domin daƙile yaduwar cutar da ta kashe sama da mutane 574,000 da kuma kama mutane miliyan 32 a Amurka. Shugaban kasar ya yi jawabin ne da aka yayata kai tsaye a akwatunan talabijin a zauren majalisar da mutane 200 suka halarta, da suka hada da 'yan majalisa da kuma kusoshin gwamnati waɗanda suka ba da tazara suka kuma sa takunkumi. Kamar yadda aka saba dai a irin wannan jawabin, adadin mutanen da ke zama a zauren majalisar 1,600 sai dai aka takaita ajiya saboda barazanar annobar corona. Kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa kuma babban jami'i mai ba fada shugaban kasa shawarwari kan harkokin magani Anthony Fauci ya ce ya kamata shawarar da cibiyar yaki da cututtuka ta Amurka CDC ta bayar dangane da daina sa takunkumi a waje ta karfafawa mutane gwiwa su rigakafi. Director CDC Rochelle Walensky ta sanar ranar Talata cewa yanzu cibiyar ta ce Amurkawa da suka sami cikakka allurar rigakafi ba sa buƙatar rufe fuskokinsu a waje, sai dai in suna cikin cinkoson jama'a kuma za su iya gudanar da ayyuka a sake kamar motsa jiki a waje da cin abinci a ɗakunan cin abinci a waje ba tare da sa takunkumi ba. A wata hira da tashar talabijin ta NBC, Fauci ya ce banda manyan taruka da ake gudanarwa a waje, waɗanda suka kammala rigakafi za su iya yawo a waje ba tare da sa takunkumi ba. Ya ce ƙarin masu sa takunkumi zai taimaka wajen rage yaduwar cutar ya kuma sa a janye sharuɗan da aka gindaya. A cikin hirar, Fauci ya kuma ƙaryata rahotanni da ke nuni da cewa matasa da kuma mutane da ke cikin ƙoshin lafiya ba sa buƙatar yin rigakafi. Ya bayyana cewa matasa za su iya kama cutar idan suka sa kansu a cikin hatsari. Jami'an gwamnatin tarayya sun kwace na'urori da ke aiki da lantarki jiya da rana a gida da kuma ofishin Rudy Giuliani da ke birnin New York. Tsohon magajin garin birnin New York ɗin wanda ya zama lauyan tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, yayin da ake bincike kan ayyukan Giuliani a Ukraine da ke da alaƙa da yaƙin neman zaɓen Trump a shekara ta 2020. Robert Gostello, lauyan Giuliani, ya tabbatar da cewa jami'an sun gudanar da bincike a wurare biyu mallakar Giuliani, amma ya kushe wa binciken. An samu ƙaruwar kaiwa 'yan asalin yankin Asiya hare-hare a manyan birane 16 na Amurka a kwatar farko ta shekara ta 2021, a ci gaba da ƙaruwar hare-haren da ake fuskanta tun bayan barkewar annobar corona bara bisa ga ƙididdigar 'yan sanda. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da shugaba Joe Biden ya ɗauki matakan daƙile tashin hankali da 'yan fafatuka suka ce kalaman tsohon shugaban ƙasa Donald Trump dangane da asalin cutar daga China sun ruruta. Majalisar Wakilan Amurka za ta yi muhawara akan ƙudurin da Majalisar Dattijai ta amince da shi makon da ya gabata, da zai samar da wani matsayin ma'aikatar shari'a akan yadda za a tunkari matsalar. Bayanan 'yan sanda da cibiyar nazarin kyama da ayyukan ta'addanci ta jami'ar jihar California da ke San Bernardino ta tattara, wanda muryar Amurka ta samu, na nuni da cewa ofisoshin 'yan sanda sun gudanar da bincike akan hare-hare da ake kaiwa Amurkawa 'yan asalin yankin Asiya 90 a manyan birane 16 a farkon kwatar wannan shekarar, akasin 36 da aka fuskanta a shekara ta 2020.
To madalla, a taskar rahotannin za mu fara ne da jamhuriyar Niger, inda mambobin gwamnati da jami'an kamfanin wutar lantarki Nigelec da na kungiyoyin fararen hula da na hukumar zuba ido akan sha'anin makamashi wato arse suka gudanar da taro domin nazarin matsalolin da ke janyo daukewar wutar lantarki ba ƙaƙƙautawa a ƙasar, musamman a irin wannan lokaci na matsanancin yanayin zafi. Shugaban kungiyar kare haƙƙin masaya Alhaji Mustapha Kadi Umani ya mana ƙarin bayani game da wannan zama.
To wannan taron ya kawo sabon labari shine a cikin nazarin da aka yi kakin muje bisa wannan muhawarar, wato an gani cewa da wato shi kuɗin da muke biya mu masaya a fuskar lantarki makamashi, to bisa doka wadda aka yi a jamhuriyar Nijar duk shekara biyar ne ya kamata a iya cewa an yi ƙarin kuɗin kuta a jamhuriyar Nijar. Sai ga shi kai tsaye wajen shekara uku Nigelec tana cin karanta babu baka, wato sabin ayyukan na inganta wuta ba ta yi ba. Bancin haka Nigelec ta yi wata sabuwar kamfani ta ba da wuta wadda ake ce ma Istik Mahar ta 'yan Muritani. To wannan kamfani farashinta wato ya linka hasobi ga wanda muke kuka da shi, tunda a yanzu haka wato bisa ga rijiyar da Nigel ta ɗauka da wannan kamfani duk wata sai ta zuba mata miliyar guda da miliyan 250, an sha huta ko da ba a sha huta ba, sai muka ga wannan ai hasara ce a ƙasa. Shi ko gashi abinda dama muke kuka ai bai kare ba shine kullum za a cire huta har so nawa, kullum muna da matsala huta mai inganci. Sai muka ga to ina unhwanin wato ƙara kuɗin huta lokacin da mu bukata ba ta biya ba. Bisa bitar da aka yi in aka dibi shekarun baya kudaden da ma muke ba Nigelec bisa ga kudin da aka tsaida a huskar doka ya yi yawa, Nigelec ma sai ta maida muna sauran kudade.
Wato hutar ta yi tsada?
Hutar ta yi tsada. To yanzu aukan nauyin wannan sabon kamfani da aka yi shine zai sa farashi ya karu da har kashi 6%. Nijalaka ba ruwanta, ba ta hasara, ku masaya ku ne za ku biya. A sunan ku ne aka yi. To shi an muharin muka ce wannan dole sai gwamnati ya sa bakin sa.
Shugaban gamayyar kungiyoyin rasconi masu kare haƙƙin masaya Alhaji Mustafa Kadi Umani kenan. To domin jin martanin kamfanin wutar lantarki Nijalek, mun tuntuɓi jami'ar kula da jama'a Hashiya Binta, sai dai ta ce za ta waiwaye mu bayan ta tuntuɓi magabatanta. Amma kuma kawo yanzu ba mu ji daga gare ta ba. Tabarbarewar harkar tsaro a Najeriya ya sa majalisar dokokin kasar daukan wasu matakai, ciki har da batun kafa sansanoni da kuma ganawa da shugabannin hukumomin tsaron kasar. Dan majalisar dattawa Muhammad Sani Musa daga jihar Neja ta Gabas, wanda shine ya kawo kudirin da majalisar ta kwashi sa'o'i hudu tana tantaunawa akai, ya zanta da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda akan yadda 'yan ta da kayar baya suka mamaye jihar sa. Ga yadda hirarsu ta kasance.
Karamar hukumar Shiroro Munya da Rafi Local Government an kore su yau, in kika je IDPs da yawa da aka kafa wurin mazaunin da za su zauna na so. In fact a ranar Lahadi kafin ban mina fiye da 1,000 sun shiga gidan sarkin Mina akan cewa sun zo gudun hijira kafin an lallabe su su koma cikin makarantu da ke gefen gidan sarki.
A wannan kudiri da ka gabatar, me ka nema yanzu a wurin majalisar?
Abinda muka nema daga majalisa shine rundunar sojojin Najeriya su yi da 'yan sanda su yi sauri da gaggawa su tura jami'an ma'aikata aje a karko yancin yankin nan da aka kama. Mutanen nan sun kafa tutarsu a gari garuruwa kusan uku, a ƙaure Magami da Alawa suna can. In dai sun fara a nan, to ina Mina ina Abuja. To mun yi kira ga hafsoshin sojoji da aka kafa su yi kokari su sa barikin 'yan sanda da barikin sojoji a waɗannan sashe, ya zama cewa an karfafa su an sa su a wurin nan na dindindin. Saboda me wannan abu da muke ganin shi da sauki ya wuce haka, kuma irin abin da ke faruwa a wuraren nan ne sai ya sa rashin tsaro ya yadu ko ina yanzu, ko ina ba state ɗaya da wannan abu ba ta taba ba. To a cikin kai kunawa kukan da yawa sun tashi sun yi magana da yawa, kuma abubuwan da aka nema yana da yawa, wanda yake ya kunsu har da kiran shugabannin rundunonin nan su zo su yi mana bayani me ake ciki ne. Mun ga abun yana neman ya kwace.
Menene matsayin majalisa akan wannan kudiri naka?
Kudirin nan shine zamu kira waɗannan mutane mu zauna da su, hafsoshi zamu zauna da su, amma zaman da zamu yi namu ne kurin da su, saboda mu gaya wa juna gaskiya, su gaya mana gaskiyar menene ake ciki. Kuna iya tunawa shugaban sojojin Najeriya ya zo majalisan wakilai, kuma kuna jin irin bayani da yayi. To muna so mu fara sani, mu fara bincika mu ga diddigin me ke faruwa ne. Ƙasar nan ba zaman lafiya, ko da kuke neman labaran nan da mu da muke ba da labaran nan, duk ba mu san ba mu ba wanda zai ce yana kwanciya yanzu. Yanzu da aka tashi zuwa garin kamar kana tunani ya za ka kai.
To distinguished, tuntuni irin matsaloli da ake da su a harkan tsaron nan sanannu ne. Baka ganin kuna yawan kiran su kuma ba a samun biyan bukata?
A cikin ababen da muka shimfiɗa shine banda kira da za a masu, ya kamata gwamnatin tarayya ta bude daukan ma'aikata na sojoji ne, na sama, na ƙasa, 'yan sanda ne. Ayi yanzu ka duba kaman ƙasar Misira, wanda yake duk yawan su ba su fi 100 da ba su kai 100 ba ma da
miliyan 100
ba su kai ba. To suna da rundunonin 'yan sanda sojoji na tsaro wasan miliyan 1, sannan suna da wani kusan miliyan 1 da suke reserve. Mu ba mu da masu aikin ma balle reserve. In aka hada gabaki daya da har kai ka hada da custom da civil defense da menene ban kai miliyan 1 ba.
To akwai wani abu da za ku yi daban ko wani salo da za ku dauka da zai bambanta da wanda kuka saba yi tare da su in sun zo?
A cikin abubuwan da muka shimfiɗa za mu yi, wanda yake ba za ka iya daukan gaba gadi ka ce ga abin da kake so ka yi ba ka san gaskiyar me ke kasa ba. Muna kasan nan mun san an ba da dala biliyan 1 aka ce za a je a sau kayan yaƙi a ƙasar nan, aka ce za a ɗauki ma'aikata to ka duba wani abun takeici a kasan nan a ce ɗan sanda da za a dauki aiki an gaza daukan su saboda wai sashen dauka daban shugaban ɗan sanda nashi daban police commission da police suna kotu kuma a ce akwai gwamnati ba a iya yin wani abu akan wannan al'amari a ce wannan abu ya kawo cikas wurin daukan ma'aikata me muke ciki a kasan nan dole mu duba a wurin cikin bayanan da aka yi da nazarorin da aka dauka aka ce za a iya zaunawa muka gama samun labaran abinda muke so a zauna mu sake duba police act da muka yi passing abinda ya kamata mu yi mu yi
za mu sake komawa jamhuriyar Nishar a ci gaba da fadakar da jama'a mahimmancin bayar da gudunmuwa wajen tabbatar da tsaron kasa cibiyar nazari da binciken dubarun fannin tsaro CNES ta kaddamar da zagaye zuwa wasu jihohi hudu da suka hada da Agadez, Maradi, Zender da Difa. Dr. Danya Mumuni na daga cikin mambobin wannan tawaga ga kadan daga jawabin da ya yi wa shugabannin kungiyoyin fararen hula da jami'an tsaro a lokacin da suka yada zango a Agadez.
Ya kawo ziyara saboda a tattauna da mutane don a samu ai elaborer politique nationale na politique de sécurité nationale na kasa duka lallai mun zo ne mu dauki ra'ayin mutane don mu gani yanda zamu gyara shirin nan na politique wanda zai kare kasan ganamu in kun duba ko ina dai a duniyan ga ta a ce akwai masalan tsaro akwai masaloli da yawa to masalolin nan ne muke so kullu Niger muka hawa wannan politik wanda zai sa a zamna lahiya kuma ko menene masala inda ya huto Allah ya sa a ciwo kansa saboda wannan ne shi kuma shugaban kasa yayi CNES da saboda abu kai yazo yayi surprise din mutane bai kamata ba a ce abu yazo ya hada su bisan haka nan ya kamata ne a ce an shirya an samu an ayi nazari an san da abun zai zo kuma an san da matakin da za a dauka mishi kafin ya zo na Afrika ma ko ina ana kafa irin shi an dauko Burkina Niger ne ya gani shi ma ya ta ya kafa center irin na CNES aka nan ne Mali cikin G5 Sahel akwai Chad da Mauritania su ma za su kafa irin nasu don su aiki tare ko annan centrori in sun gama ƙarfi anan cikin region din G5 Sahel ana iya samu kwanciyar hankali duka abubuwan da za a kaha suna cikin wannan politik din da muke so mu yi amma kafin mu kai ga wannan akwai node analysis wanda za mu yi ma shugaban kasa don cikin shi ne za mu kutamta abubuwan da ya kamata a yi don a saida wannan matsala na wajen chat
shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai yanzu kuma sai shirin
na kasa
ba kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke tabo batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa to a ci gaba da kawo wa masu sauraro labarin canjin tunanin da alamu ke nunin an fara samu a wajen nakasassun tarayyar Najeriya kamar a makon da ya shige yau ma shirin ya samu bakuncin ɗaya daga cikin guragun da ke aikin walda a Kano sana'ar da ke matsayin madogara a gare shi da jama'arsa a dai bangare wata hanya ce ta baiwa yara masu tawaya damar tasowa da tunanin neman na kai
sunana Sani Abdulhadi sarkin yakin sarkin guragun kuma jihar Kano kuma ni gurgu ne waldin nake ina hada lilo ina hada kyaure ina hada giyata ina hada bagala ina hada kekunan guragu in ka kawo mashin na guragu mashin na masu kafa zan mai da shi mashin na guragu in ka kawo mota ta masu kafa zan mai da ita mota ta masu bukata ta musamman ta guragu zan mata wakin ne zan mata joni wanda in kawo komai zai dawo ma hannu maimakon kafa wanda nake koyawa aiki akalla ya suka mutum 15 wanda na yaye sun za su kai mutum 20 ma yanzu dai akwai mutum 10 wanda nake koyawa yanzu masu hannu da shuri da kuma gwamnati ba za su kawo ma inda kake ba kasashen da aka ci gaba muna nan kamar nan yanda aka sanya dukkan kungiyar guragun jihar Kano kana nan za ka kama ba ma ya kafa ta kawo ala ba in kafa ta ma ya ka sha wuya daddalabin da ake samu na gwamnati ba zai taka karya karya ba dan karen ne za ta iya baka buhu biyu buhu uku mutum wajen dubu a ce a raba kaga ai ba tallafi bane wannan kamar yanzu karshen azumi ana gobe sallah ya ce ya baku buhu uku buhu hudu shi za a baku a ce ko wajen mutum dubu a ce ku je ku kasalta yayi kada ai mutanen da ya kasan mutane kuma da korafi in an ba wani babu wani ba korafi ne kamar wannan magana da kai ina cikin gabar daman yin magana akan abun yanzu kaga akwai mutane wancan da nayi wa training wajen mutum 20 to yanzu akalla tallafi suke nema wanda zasu aje su kara dogara da kansu ni na koya musu to amma dan abubuwan da zasu koya din zai su gaba da sana'a shine babu
haka kuma wani abin da ke karawa na kasassu azama a yau a arewacin Najeriya shine yadda kungiyoyin kasashen waje ke fadi tashin ganin sun shigar da masu bukata ta musamman cikin al'amuran rayuwa na yau da kullum abin da ya kamata kungiyoyin cikin gida su yi koyi da shi a wannan lokaci da ake neman sassauta ko kuma kawo karshen sana'ar bara kwata-kwata
yanzu akwai wata kungiya Inyas Foundation su ma sun zo sun dan koyar da harkar walla dan kosa TV ma ba ai ba sun koya mutanen mu walla sun koya musu keken guragu guda 10 sun koya kuma suka ce su rike keken ma su je su dogara da kansu kuma naji dadin wannan abun wallahi da Allah ya sa da suna da kuɗi ma a hannun su oba wallahi generator kaman wancan da kake gani da injin walla da generator da bais da garanti wallahi dai sun sai musu to amma da yake abun ba kuɗi su ma daga kasashen duniya suka dan samu tallafi suka zo suka sai kayan aikin wasu sun koya musu takarma da jaka su kuma wannan mutum 10 sun koya musu walla su ma can mutum 10 an koya musu jaka da takarmi to dama gaskiya abin da zai bi muhimmanci a tare da mu tallafi in ka ba mu tallafi in Allah da koda ba kudi ka ba mu ba ka zo ka dubi irin sana'ar da muke yi ka zo ka siyar mana kayan sana'ar da muke yi ka ce gayi ka ba da tallafin wanda suka koyi sana'ar su je su dogara da kansu shine zai taimakawa wannan karkashin baras da take zuciyar mutanen mu akwai ta to amma rashin tallafin shi yake hana yin sana'ar shi yake hana amma in ka ba mu tallafin ka ba mu mutum mu da kanmu da yake shugabanni ne mu dole mu kula to wanda bai ba mu kula da shi dan ya je ya dogara da kansa in kuma mukin yaki tunda kullum muna tare da su in sun ki eh mu dan kowanda kuma yake da zuciyar abu shi mu bashi mu koya mar ajeje ya ci gaba da dogara da kansa
to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin na kasa a yau sai a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabo ful idan Allah ya so yanzu a madadin bakon shirin na kasa Sani Abdulhadi sarkin yakin sarkin guragun jihar Kano da dukkan abokan aiki na sashen Hausa nake ce da ku muni lafiya Madalla lokaci yayi da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana.
Ne tem za mu so masharihin jaridin na yau kuma babban labarin ta shine a taimakawa hukumar wayi kan al'umma ta fassara kundin tsarin mulkin 1992 zuwa harsunan kasar Ghana jaridar ta ce hukumar mako na shikara da ake yi an gudanar da shi a ranar Litini a nan Akra tare da kira ga kungiyoyin agaji da kuma mutane ɗaiɗai ko su taimaka wa hukumar wayi kan al'umma. NCC ya takaici ta fassara kundin tsarin mulkin 1992 zuwa har duk arsunan ƙasar Ghana. Maga kujerar hukumar Ms. Josephine Nkrumah ta faɗi cewa ya zama wajibi a fassara kundin tsarin mulkin zuwa duk arsunan ƙasar saboda yawancin mutane ba su fahimtar English da aka rubuta kundin da shi. Ta yi wannan kiran ne a cikin wata hira da jaridar Ghanaian Times a yin bukin hukumar na shekara ta 2021 na ainihin makon kundin wadda aka yi a Kwame Nkrumah Circle na Accra kan taki a tsaya bayan kundin tsarin mulkin ƙasar Ghana. Daga marasa rinjaye zuwa ga gwamnati. A aza haramcin tafiye-tafiye a kan ƙasashe waɗanda ke da cutar COVID-19. Jaridar The Chronicle ce ta ruwaito wannan. Kuma babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress NDC a majalisar dokoki ta nuna cewar yana da ban tsoro irin yadda cutar COVID-19 ke ƙaruwa musamman waɗanda ake yin rikodin su a Kutuka International Airport. Wani jawabi da gwamnaminta Akando wadda yayyen mamba ne na kwamitin kiwon lafiya majalisar dokoki kuma amfin jobe su ya gabatar a nan Accra a jiya ya ce yana yiwuwa waɗanda aka sama da cutar COVID-19 daga masaukin jiragen saman hakan ɗin ya samu ne daga rashin gudanar da gwaji yadda ya kamata. Mai yasa kuɗin kokon ƙasar China yake da tsada fiye da na Ghana? Otan Jesse yana kiran da ayi bincike. Wannan ne labarin da babban jaridan kasar Ghana Daily Graphic ta rawaito. Jaridar ta ce wani ma'aikacin masana'antu kuma na tattalin arziki Mr. Tony Otan Jesse ya yi kira da cikin gaugawa a gabatar da bincike akan dalilin da ya sa kasar China take samun farashi mai kyau na koko ɗinta da ta aiki kasar waje fiye da abin da kasar Ghana ke samu na ita nata koko kunda take aikiwa waje. Ya faɗa wa Graphic Business a ranar 23 ga watan Afrilu cewa binciken ya kamata ya kasance cikin gaugawa domin ya taimaka tabbatar da dalilin da ya sa kilogram 500 na ɗiyan koko daga ƙasar China ya samar da kuɗi $300,000 yayin da ƙasar Ghana da Cote d'Ivoire waɗanda ke samar da fiye da rabin kokon duniya yanzu haka ke karɓan $2,400 kowane tonin ɗin koko. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma sai nasihar malamai a albarkacin watan Ramadan.
Imam Malam Sani Nijar. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa a wata aya ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati yawmal jumu'ati fasawu ila dhikri la wazarabai. Ma'al shahidi de su yan kasuwa a lokacin sallah ya bari a je a yi sallah, kuma kayan kasuwanci da ake saidawa a siyo kayan kasuwanci mai rahusa, saboda Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa nadara Allahu imra'an idza ishtara samha wa idza ba'a samha. Allah ya ji kan mutumin da zai siya ya adalci ya rangwame, haka na da zai saida ya adalci ya rangwame. An ka rangwamta kai ma sai Allah sai rangwamta maka, amma an kalilinka kai ma sai Allah ya huda ma albarka, sai ka samu ribar jika 200. Misali a hakika ka ganta jika 200 ce, amma kana an ka ajita a cikin kwanta an kale ga duka bin jika 20 ma, kuma ba sata haka maka ba. Allah ne zare albarka, kuma ka zama to baka tausayin mu'mini. Annabi alayhi salatu wassalam ya ce wa man lam yatambi amril mu'minin falasa bi mu'min. Duk wanda bai damu ba da halin da mu'mini suka shiga, to shi ma ba da cikin mu'mini. Wannan wata ne na Ramadan zanwa da abuna ka sani me bakon a kasa bi ma a baka rabi ma nan ma baka bada ba duka. Mu ce baka bada duka wannan radin kanka ne, amma kai adalci ka raba bi ma ka sai da rabi ma kai taimako daga ciki, sai Allah ya sanya ka da cikin masu samu wannan garaba sa. wata ne wanda a shekara sau ɗaya lakin shi ba lalle ba ne a baɗin ta dawo kana na a raye wani nasu hadisi ke ta wa kami kuma la yi shi la tamami an da yawa kuke wani buku a rayuwa shekara ta baɗin an zo ba za a tarro ku ba saboda an yi zanyi bilishe ba mamaki kana daga cikin wanzu a ramadan ɗin da su yi kokari kare bace ramadan ɗin kafin ramadan ɗin ya wuce ba mamaki baɗin bakka ciki an abin masarufi ne musamman ka an makulashe ne a yayin rangwame su shinkafa ne ita ma a yayin rangwame su masara ne a yayin rangwame in har ma baka bada kyauta ba a yi dan Allah ya taimako taimakon kanmu ne da kanmu Allah sa mu dace
madalla ala amfana da haka muka zo karshen wannan shiri da muka kawo daga ofishin muryar Amurka na birnin Yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa ni Sulaiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku Allah ba mu alkhairi.